sauraronmu da kallon mu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin na Fatin Rahma, shirin da yake ba ku dama domin aiko da tambayoyinku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita. Kuma ana iya aiko mana da sakonnin tambayoyi ta cikin wannan shiri ne ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703-36-0455 ko kuma cikin adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin Fatoyin Rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Ta yau da yi muna Lahadi ne 24 ga watan Shawwal na shekara ta 1444 Manzon Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina, wanda ya zo daidai da 14 ga watan Mayu na shekara ta 2023. Kuma kamar kowane lokaci muna tare da shi malamin namu Al-Professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jalimu, babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Barbar da Kenan Kano, wanda yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ta cikin wannan shiri. Ni kuma sunana Anas Idris Hassan da nake kasancewa tare da ku a cikin shirin. Sai ku biyo mu akan makalla. Sai assalamu da masu sallama.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
To yau kai tsaye za mu shiga cikin tambayoyin naku da kuka aiko, inda mai tambaya na farko yake cewa malam ya halatta mutum ya ce shi ba zai yi zabe ba saboda yayi tunanin a iyanansa, tunanin yaga cewa duka waɗanda suka tsaya takarar ba su cancanta ba, ta yadda idan ya zabe shi zai iya kare kansa a gaban Allah.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. يوم ما سوك اللهم لسول اللهم وأن اللوكتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشي شو قبل شي دول أسامي شاكين الأمة دولني وزي الأمة تلا يواب شو قبابا إذا تقوى هنا شنك لنصى باب بكى هنا شنك شنكنسى وزي يواب saboda inda aka tsayar da wasu mutum biyu wanda kowannen su kuma yana da matsaloli, in ka dube su zaka ga cewa babu wani wanda yake ba shi da matsala a tare da shi. To ba za a ce gaba ɗaya ba za a yi zaben ba, daidai kowa ya ce ba zai zabe ba, ana shikenan a zauna haka nan ba zai yi ba, dole dai sai an samu shugaba a cikin su. To na san dole kowa a cikin su ɗaya ya fi dan dama dama ce da baki irin gara baki baki. To da zamanto an bari wanda yake bakikirin din shi ya zo ya kankane kujerar, to sai a hakura da baki bakin, amma ba za a ce shi ke da ba za a yi zaben ba. Dole ne akwai abinda malami suke kira irtikabu akhaffu dararai, irtikabu akhaffu dararai, mutum ya yi hakura ya yi abinda yake mai karancin, wato karancin cutarwa. Duka biyu masu cutarwa ne, amma in yin wannan ya fi ɗan dama-dama, to wannan shi ne abinda za ka yi. Kuma kai haka ka samu uziri a gurin Ubangiji, saboda ba ka da wasu sai waɗannan a gabanka, saboda haka sai ka auna tsakanin wannan da wannan, sai ka ga cewa dukansu ba wani abin a zo a gani ba ne tare da su, amma dai wannan ya ɗan fi dama-dama, wancan ya fi shi, to sai ka haƙura da wannan. In kai haka kuma kana da uziri a gurin Allah, tunda ba ka da wasu sai su ɗin. Za ka ba za ka ce ka yi fasa yin zaɓe, in ka ce ka fasa yin zaɓe, watakila shi wannan yake mafi sharri ɗin shi zai zo ya zama ya shugabance ku, kaga a nan ma za a yi kuma ya kaci, watakila da irin wannan ra'ayin naka ne ya sa wannan ya samu shugabance, watakila da a ce ka zo ka haɗa kai da masu fahimta kyakkyawa irin ka, to watakila wannan ba zai samu shugabance.
To sai wani ke cewa malam tambayar sai ita ce akwai hadisi na Muslim da yake cewa la yashrabanna ahadun minkum qa'iman kaman nasiya falyastaki, yake cewa kada wani ku ya sha a tsaye, idan ya manta kuma ya amayar da shi. Shine ke cewa idan ana karantawa yara islamiya ana yanke hadisin ba ambatan batun aman. To shine ke cewa mai matsayin hadisin kuma wani irin fahimta ya kamata ai masa?
To hadisin Abu Huraira ne, kuma kamar da ce yana cikin sahih Muslim, sai dai yana da isnadin sa yana da rauni, yadda yazo nasiya la yashribanna ahadun minkum qa'iman faman nasiya falyastaqi, ɗayan ku ya sha ruwa a tsaye, wanda ya manta ya amayo, wanda ya manta ya sha to ya amayo abin da ya sha. Hadisin da wannan wato lafazin gaba daya yana da rauni, cikin sanadin sa akwai wani da ake kira Umar ibn Hamza shiyarwa ci hadisin daga wani Abi Ghatfan al-Murri. To shi wani Umar ibn Hamza malamai sun raunana shi irin su Wahatim, su Imam Ahmad, Nasa'i, Ibn Ma'in, da sun raunana shi wannan Umar ibn Hamza din. Kuma shi ya ruwaito hadisin daga wato wannan malamin nasa Abi Ghatfan al-Murri. Saboda haka hadisin malamai suka raunana shi, amma jumlarsa ta farko لا يشرب أن أحد منكم قائم ترى الشواهد وتأكل يعني سندس كبار متبع النبي صلى الله عليه وسلم يا هنا شروا أزهي وتيجي شروا أزهي وأنا أكل هديسي دمن دمن سك زوج كه هذا شيء هديس أبو هريرة وسو مصادر كما مسند الإمام أحمد كما سند أبي داود هذا أبو هريرة يا رويتو سنكما أبدا يكي تكون وانا هديس إننا كارا جوا وان ديمانتا asa cewa Allah subhanahu wataala ya yafe mutane abinda suka yi da mantuwa shi cewa rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana ya ubangiji kaka kama mu idan muka yi mantuwa shi rufi an ummati al-khata wan nisyan wa as-sukru alayh an dauke wa al-umma ta kuskure da mantuwa da abinda ta aka tilasta su akai amma kuma ana cewa wannan nasi wanda ya manta to shi yasa malami suka ce wannan hadisi munkar ne kuma gashi a cikin sanadinsa akwai wani mai rauni amma akwai hadisai da suka zo kamar hadisin Abu Huraira da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lau ya'lamu alladhi yashrabu qa'iman ma yujarjiru fi batnihi lastaqa da mutumin da yake sha a tsaye ya san me yake kokura a cikin sa da ya abayo kaga nan ba cewa yayi wanda ya manta ya abayo cewa da ya san me yake sha a cikin sa da ya abayo akwai hadisi da Abu Huraira a cikin Muslim Imam Ahmad wani mutum hadisi ne mai sanadin sa mai kyau ne wani mutum ya zo yana shan abu a tsaye yana shan nono a tsaye Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ke abayo wannan abin da ka sha bana dawo da shi mutum ya ce lima saboda me Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kana so wannan magen ta sha tare da kai ya ce a ya ce faqad shariba ma'aka man huwa sharrun minhu zaka shaytan to yayin da kake sha a tsaye din nan wanda ya fi shi sharri ko sha tare shi ne shaytan kaga anan babu maganar in kamanta so wannan abin da yazo a cikin nassin da cewa fa man nasiya shi yasa malamai suka yi masa hukunci da nakara to hadisin bai inganta ba amma bangaren sa farko la yashrabanna ahadun minkum qa'iman wannan ya inganta shi yasa kaga an datse karshen hadisin an bar farkon sa
to sai wannan shi ko mai tambayar ke ta malam me yace sai ya magana game da mafi karancin saraki ko kuma yawan sa
bisa ijma'in malamai la hadda li aktharihi yawancin sadaki bai da haddi ba cewa ga iyaka yawa kai ya wuce kaza ba ana son sassauta abu kada a tsananta amma ba cewa in an bada da yawa an yi haramu ko kuma bai yi auren mai yi ba Allah subhanahu wataala yana cewa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataytum ihdahunna qintaran falan ta'khudhu minhu shay'a ta khubuna hu buhtana wa isma mubina in kuka so canza mace da wata wato kuka so ku saki wata dan ku auri wata wa ataytum ihdahunna qintaran kuka ba daya daga cikin su dukiya mai yawa kaga Allah sai ya ambaci sadakin da kuka bata dukiya mai yawa qintaran shi qintaran shi dukiya wacce ke mai yawan gaske wasu da ce qintar jabalun min zahab to dukiya wasu kuma da ce jiddu sauri min zahab kamar a yanka sa a cika fatarsa da zinari shi ne kintar ala iya halin kalmar kintar tana nuna abu ne mai yawa wani bin ahalin kitabi man in ta'aman hu bi dinari in ta'aman hu bi kintarin yi wadda ilai wa bin hubban in ta'aman hu bi dinari da yi wadda ilai daga cikin ahalin kitabi akwai wanda in ka bashi amanar dukiya mai yawa to zai da maka da amanar kuma zai ce ba kaga sai aka ce kintar dukiya mai yawa ce wasu kuma in ka ba su amana dinari ɗaya sai sun ce saura ka ke tsari yana nufin dukiya mai yawa shi yasa wasu daga cikin malamai suka hikaito ijma'i cewa malamai sun ce ba ya da iyaka a yawa amma ana son sassauta sadaki domin yana daga cikin albarkar aure sadakin sai zama bai yi tsada can ba kira miliyoyi ko kuɗi masu ɗimbin yawa to amma mafi karancin sa din ne aka samu sabani tsakanin malamai ne karancin sa sai da rubu dinar kai ya kasa rubu dinar wato rubu dinari daya shine wanda ake yanke barawo hannu in ya sata kamar yanzu kace 30 da wani abu 32 ko da uku shine kwatankwacin rubu dinar kace kai ya kasa haka kan kasa da yake kasa 31 a bisa lissafin yanzu to amma magana mafi inganci da kuma dalilai da yawa suke gwara wata baya shine shi ba la hadda li aqallihi ba ya da haddi a ga mafi karancin sa matukar dai abinda za a bata abu ne mai amfani sawa'un dukiya ce ko wani abu mai kima mai daraja ko kuma wani abu mai amfani duk za a iya bata shi a matsayin sadaki abinda ba a yadda a bada shi a matsayin sadaki ba abinda ba shi da kima ba shi da amfani wannan ba halatta a ba mutum a bace a matsayin sadaki dole ya zama abu ne mai kuɗi ne ko zinari ko azzurfa wato kuɗi ne dai da yake da daraja ana saye da sayarwa da shi ka bata naira ko dala ko euro ko kuma ka bata wani abin da yake na kuɗi ne in aka sayar da shi za a samu kuɗi ka bata gida ka bata mota wato wani abin da za ta iya sayar da shi ya samu kuɗi ko kuma wani abu mai amfani kamar ka bata ilimi misali ka sanar da ita wani abu na ilimi annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri safiya sadakin ta shi ne ɗan tata ɗan ta samu ƴanci daga baiwa ta dawo ƴa abin da mai amfani a wajenta hadisin sahal ibn sa'd as-sa'idi wacce da matar da ta zo ta kawo kanta ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta annabi ya ga bai da buƙatar aurenta wani ce ya rasulullah in ba ka san auren ta ni ka aura min ita annabi ya ce kawo yana da abin da zai bata wacce je ya kawo walau iltamis walau khatama min hadid ka je ka kawo ko zobe ne na ƙarfe ko zobe ne na ƙarfe zoben ƙarfe za a sayar da shi a kasuwa ya ce ba ya da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ka yi haddace wani abin alƙur'ani ce hadda suratul baqara annabi ya ce to ka karanta da ita suratul baqara ta iya wannan shine sadakinta kaga wannan abu ne mai amfani wani abu ne wanda wani zai kashe kudin ma ba dole ya same shi ba saboda haka nan malaman da suka ce ana iya sadaki da dukkan wani abu wanda yake da kudi ne ko kuma yake da kima ta kudi ko kuma zai amfani ita da za a bawa shi a matsayin sadaki wannan ya halatta wannan magana ita ce tafiyin jayi da dalilai da yawa da suke
sai in wani mai tambaya shi kuma yake cewa malam tambaya sai ta ce akan tinuma yace idan mutum yana da janaba a ranar juma'a sai ya ga zai rasa sallar juma'a shin zai iya yin tinuma ya je ya sallaci juma'a
to wannan tambaya ta shi wani hasashe ne sallar juma'a ba sallar subahi bace musamman mu nan zaka samu sallar juma'a ko da zasu tayar zasu fara hudu ba 12 da rabi ko da su fara dai saura kwata ko da zasu fara karfe daya ko da su fara ƙere rabi ko da ba sai bi sauran kuta su fara huduwa saboda ka kaga kace kafin kai wanka ka rasa juma'a ban san ta yaya ba wataƙila in kana zuwa na masu fara huduwa 12 da rabi a ce har a gama huduwa ba kai wankan ba wanda shi ma wannan hankali ba zai karba ba sai har ka gama a gama huduwa to me kake ko dafa ruwa za ka yi kafin to a ce baka farga ba sun kusa kammala huduwa sannan ta farga a kowane sai sauran kwata suke fara huduwa su daga nan su kai akalla ɗaya da rabi kafin su tada sallah a kowane sai ɗaya da rabi ba za su yi in ka rasa nan akwai can in ka rasa nan akwai can sallah asuba ce ta kida ake tashi a yi ta lokaci guda ko da wani abin ba ya da wani ba wani abu da ake yi gabanin ta bari a ce za a kira za ka samu wani dan tazara kafin a tada sallah shi ne ce ka tashi da sanyi kafin ka dafa ruwa wataƙila ka rasa sallah shi ne wannan shi ma wannan dan za ka rasa jam'i ba ka ba kai taimama ba sai in za ka rasa ta a lokacin ta ma'ana ka tashi saura yan daƙiƙai wato yan mintuna rana ta fito to shi ne irin wannan ake ce to kai taimama dan ka kamar sallah amma dan za ka rasa jam'i ba a yadda kai taimama ba sai kana iya yin alwala ka samu sallah a lokacin ta ko da ba a cikin jam'i ba saboda kuma za ka sare yadda abin da yake rukuni ne a cikin sallar ka sharadi ne a cikin sallar ka ba saboda wani abin da kake so ka riska ne falalar jami'i to saura ka ita ma juma'a yayin da ka tashi za ka yi tafi juma'a sai ka tuna a cikin da janaba a cikin ta yawanci wani lokacin za a fita tuma a rana ta dago ma ba lokacin mukurkun sanyi ba ma ba ka bukatar dafa ruwa bari ka ce ruwa ne ba nemo shi za ka yi babu a gida za ka yi ruwa wani makota ka samu ruwa ba za ka yi cewa duk gobe ruwa ba sau na kai tambayar ta fi min kama da kawai wani ka cici ka cici ya sa shi mai sa tambayar ba wani abu ne da nake zaton wai zai faru mutum wai saboda yana da jaraba ya yi taimawa saboda ka zai rasa juma'a watakila ka zo kana sallar juma'a sai ka kuma fitina kana da jaraba shi ne sai ka tafi ka je ka yi wanka ka samu masallacin da su ba su tada sallah ba ka je ka yi sallah a can in ba a kaddara duka ka rasa juma'a sai ka yi azhar kana da wani abu da za ka yi a daidai wannan lokacin amma ba za ka yi taimawa ka shiga masallaci ka samu sallah da mutane ba haka kawai.
Wannan take cewa malam tambayar da ita ce idan mutum ya mutu ya takan ji wasu na cewa Allah ya sa annabi ya san da zuwan mamacin shin take tambayar shin hakan ya halatta?
To a ka'ida duk wani abu na gaibu ba a faɗa shi da hasashe ko da bolanka ko da jita-jita wani abu dole sai an samu wani nassi da yake faɗar haka ko daga Allah to Al-Qur'ani ko ko shi kansa manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa ku yi min salati a duk inda kuke domin salatin da kuke mai yana isowa gare ni ya bayyana cewa Allah subhanahu wata'ala ya halicci wasu mala'iku da suke yawo a duniya suna kawo min salatin da al'ummata take akwai hadisin da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana bujuro min da ayyukan al'ummata duk ranar Alhamis duk ranar Alhamis ana bujuro min da ayyukan al'ummata kaga duk waɗannan wasu abubuwa ne da nasi ya zo a kansu cewa ana yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam wasu Allah subhanahu wataala ya hore musu mala'ikun da suke yi wa da suke masa wannan hidima amma maganar mutum ya mutu daga cikin al'umma sai za a sanar da shi ya cewa wani ya mutu kuma yana buƙatar shi ma a samu nasi irin wannan amma ba haka ba kawai da ka ba a faɗar wani abu na gaibi sai zama qaulun ni ala Allahi bil ayyi ataquluna ala Allahi ma la ta'lamu shi za ku rika faɗar maganar da ba ku da ilimi da ita kuna danganta ta ga Allah saboda baya halatta mutum ya faɗa abu kawai da ka ko shi a tunaninsa ya kamata a faɗa haka ko kuma ya ji ana faɗa wannan duk ba hujja ba ce yana buƙatar sai ka samu nassi sahihi ko dai nassi daga Al-Qur'ani ko ko sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sahihi ya ga annabi ya bayyana wannan to in ya bayyana wannan kuma dole ne a sallama babu kuma maganar tawili ko kawo wani abu na hankali ce to mala'ikun nan guda nawa ne kuma masu salati da annabi sallallahu alaihi wasallam suke kaza kaza to in dai har nassi ya tabbata da kuma babu mutum da kuma shigo da wani abu na tunanin kwakwalwa ta hankali wata na da limit akwai iya abin da za ta iya fahimta a da can akwai maganar talabijin aka ce akwai wanda zai zo a wani guri yana magana duk duniya ana iya ganin shi za a ce ba zai yi ba amma kuma ga shi yanzu muna rayuwa a cikin wannan takanolojin to haka komai na Allah akwai abin da hankalin ka wataƙila ba zai kai gare shi kuma abin da bai yi ba saboda haka nassi kawai ake jira a samu in ba a samu ba to kutse ne cikin lamarin Allah da bai halatta
to sai wannan yake cewa malam ya ji ana cewa akwai kafirai na amana to shi ne yake cewa malam ya matsayin sa yake a wannan zamanin
to kashe kashen kafirai dangane da zamantakewa da su tsakanin su da musulmi iri uku ne akwai al-kafiru al-harbi wato kafiran da ake yaki da su waɗanda suna kawo musulmi harahari su ma musulmi suna kai musu harahari babu ga miciji tsakanin su da musulmi duk da suka ga musulmi kisa su ba da suka san qatlu haizu wajadtumu duk da ku san su ku kashe su qatlu haizu fatiftumu kuma da Allah ke faɗa ku kashe su duk da ku san wannan sune al-kuffarul harbiyyun to galibi wadannan kuma zaka samu kowa da bazaunin sa ba tare ake ba wannan suna darul harb wadannan suna darul islam a lokacin da mushrikai suke makka lokacin Abu Sufyan kafin ya musulunta su da manyan kafirin da suke baka kafin bayan annabi ya hijira su Abu Jahal su Abu Lahab su Uqbah ibn Abi Mu'ayth da sauransu su Walid ibn Mughira duk waɗannan suna can darul kufur suna gidan kafirci shi ne cikin darul harb kuma ba zai da Madina darul islam saboda duk inda aka hadu sai dai a yi ba ta kashi a rabu to da su ne ake kira al-harbiyyun su ne al-kuffarul harbiyyun waɗancan mazaunin su kira shi darul harb waɗannan musulmi mazaunin su kira shi darul islam sannan cikin kafirai akwai kuma waɗanda suke al-mu'ahadun al-mu'ahadun wadanda aka yi wato yarjejeniyar tsagaita wuta to galibi su ko har biyu ne da suke yin zama mu'ahadun yayin da aka yi wata yarjejeniya ta ce to za a tsagaita fada ba fada tsakanin mu da ku har zuwa lokaci kaza kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya biya da kafirai Makka cewa babu yaki tsakanin shekara goma wata dar dai ba a karya wannan yarjejeniyar ba to duk kafirin da yake a daidai wannan lokacin da aka yi yarjejeniya da su to sunan shi mu'ahad wato kafirin da aka yi yarjejeniya da shi ba a taba shi ba a kace shi ba a cutar da shi zai shigo cikin fitata ya koma cikin yan uwansa wannan shine mu'ahad فاستقاموا لكم فاستقيموا له التي وجد رسول لي يبقوا الكوي كما كوي كي وصف سوني المؤهد سيكم المستأمن كما أهل الذنب سكور الله سكي تعالى دكو أما سو أمان وكافر دي شهو جكم كوكا باشي أمان فدرا ينا جكم وأن جن أما كون يدين زكم باشي أمان كما نساني أجي أكوي يأي أكانن كسادة كساد sai kasa ɗaya ta yadda cikin wanda ke sai ta ba wa ɗaya biza ya shigo ƙasar ta wannan biza da ta bashi kamar ta bashi amana ne cewa ta yadda da izinin ta shigo ba abin da zai same shi to in ya shigo ko da asali daga darul harbi yake amma ya shigo cikin kuto mustaqbal ne an bashi amana kada wanda ya taba shi kada wanda ya cuce shi kawai da zalin in kuma wani ya taba shi to shi ma ya taba kushe kushin hukuma ta musulunci dole za a hura shi akan abin da ya masa to iran wannan su ne har ilayi waɗanda ake zaune da su cikin ahlul zimma ana zaune da su su ne kaso na uku ahlul zimma su kuma yan ƙasa ne da can musulmi suka ci ƙasa da yaƙi to duk kafiran da suke ƙasar da suka yi ƙauya suka yarda musulmi su zauna a ƙasar su karɓi mulki su yi mulki to wannan kafiran su masu ahlul zimma ma'ana kafiran da ake da amana tsakaninsu da musulmi su ba 'yan ƙasa ne haƙƙin da yake kan musulmi shi kuma yana kansu haƙƙin da yake na musulmi ne a cikin wannan ƙasa su ma suna da wannan haƙƙi lahum ma lakum wa alaihim ma alaikum lahum ma lakum wa alaihim ma alaikum haka in aka tashi komai haƙƙinsu cikakke ya kama shi a lokacin da tatar suka zo suka yaƙi garin Sham suka kwashi musulmi suka kwashi wasu kiristoci da yahudawa tare da su lokacin da Ibn Taymiyyah ya je zai karɓo waɗannan fursunoni da suke hannun gazan lokacin sai gazan ya ce tun zai iya sakan masa musulmi sai ya ƙi sakin nasara sai ya ƙi sakin yahudu duk wani cewa tare da ya kawo wasu sai Ibn Taymiyyah ya ce a'a shi ba zai yadda bai tafi da musulmi kaɗai sai ya tafi da su ma waɗannan tare ake ahlul zimma ne su ma haƙƙin da yake tare na waɗannan suna da shi haƙƙin da musulmi suke da shi su ma suna da shi saboda wajibin da yake kan musulmi su ma akwai na su wajibi musulmi a karɓi zakka a wajensa shi kuma da a karɓi jizya a wajensa don a samu daidaito amma haƙƙin da ba da zai kowa zai masa ko da su da yake kira zimmiyuna a lokacin ta asali za a kira su 'yan ƙasa kira su ma 'yan ƙasa ne citizens ne to wanda su ne kafiran da ake zaune da su lafiya ba a faɗace kowa ya yadda cewa akwai wasu haƙƙoƙi a kansa da dole ya sauke sannan shi ba yana da wasu haƙƙoƙi da za a bashi to wanda su ake su ne kafirai na muke cewa kafiran in kuka ce kafirin amana zai iya ɗaukan zimbi zai kuma iya ɗaukan musta'bal wanda shi ana faɗa da mutanensa amma kuma ya shigo ƙasar kaddara wata ƙasa da cikin ƙasashen kafiran nan a zai zuwa faɗa kawai tsakanin ƙasar musulmi da tasu sai kuka bar wasu daga ciki su shigo ƙasar ku ko wasu ma'aikatan majalisar ɗinkin duniya suka shigo ƙasar kuna ƙila ƙasar su kuma 'yan ƙasar ne sun shigo ga su da fasfon da ƙasa amma da izinin ku to waɗannan su ne musta'bal ne ba a yadda a taba su kuma ƙasar ka ce ta ba da izini su shigo to ba ka da ikon kuma ka taba su to in ka yaka kakariya kawai.
Sai wani yake ce malam menene shawara ga wanda ya tsinci kansa a cikin mutanen da suke nuna na masa zato.
Shi ya kyautata masa zato in sun nuna na maka zato to kai ka kyautata masa zato sannan abu na biyu in akwai wani abin da yasa suke mura na muka zo yi kokari ka nisanci abin ana son musulmi ko yaushe ya nisanta kansa daga abin da zai sa a mura masa dan akwai wani zaka ga yana aju wanda zai ja a mura masa to in aka masa cika gaba ruwa in ka ce zaka bai ta mutane ba to na ba daidai bane matukar abin nan ba wani abu ne da ya zama maka larura ba kai da ka iya to kai kokari ka nisanci shi lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ke tsaye da Safiya wasu suka zo wucewa su biyu suka hango Annabi tsaye da wata mace da dare a bakin masallaci ta zo ta kawo masa ziyara ya fito ya dan mata tattaki Annabi kiran sai ya ce inna Safiya Safiya ce ta zo ku dawo ku dawo Safiya ce suka ce Rasulullahi kai zan zo da mu wurin zai ce a shi dan yana gudu a cikin jinin da abin da bajaran ta mai kamar yadda dan jini yake gudu a jikin wato magudanar jini a jikin dayan ku saboda haka akwai yiwuwar shedan ya saka muku wani abu kuma ku halaka don kai mu gudan zato ga manzo sallallahu alaihi wasallam ku halaka sai sallallahu alaihi wasallam da katar da su ya ga ya musu cewa Safiya ce ba ta sa su ne don haka duk wani abin da zai sa ai maka mu gudan zato ku gudu karan kai ne sanje shi kai kuma ku kai ku ta musu zato wannan shine zai sa ka zauna da su lafiya
to sai wannan shi kuma tambayar sa take cewa malam mutum ne zai yi gini a wurin da akwai hanya mai fadin kafa 25 amma tun daga farkon hanyar mutane sun cinye kafa 5 haka ma karshen ta kuma shi filin sa na tsakiya idan mutum ya bar kafa 25 din to ginin sa zai koma lungu can baya kenan to anan ya kamata mutum shi ma ya bar kafa 20 kamar yadda sauran suka bari
to al'asulu shine kada wani ya ciwo hanya asali abin da aka ce hanya ce to kada wani ya ciwo hanya wanda shi ne asali in ya ciwo hanya ya ciwo abin da ba da shi ba to in aka samu a gari ko a unguwa wannan ya ciwo wannan ya ciwo wannan ya ciwo har ya zanto wani in ya zo ya yi nashi gidan shi nashi zai shiga lungu watakila ta datti da shara za su ta cika kofar gidansa ta kuma hukuma da take kula da wannan ta gani ta banzatar da ana ta kyale kowa ya haka kaga annabi shi ba zai zauna ta cutuwa ba alhalin ko wata dauki mataki tun farko ba kaga cewa abun bai abin nan ba dan ya jawo shi ma ya tafi dai da kowa ba cewa ya lefi amma shi wanda ya fara shigowar kaga shi ya assasa ta wannan barnar shi kuma wanda ya zo ya shigo cikin wani yanayi da zai iya cutuwa a haka in bai jawo katangarsa ba zai zama a roko iska tana kwaso shara to nan za ta tashi ba kullun zai ta shara ne ita kuma hukuma mai kula da tsarin filaye ta yadda waɗannan mutane tun da ta gani ta kyale wannan ba ya kyale wannan ba ta kyale kaga shikenan kamar ta yi shiru ne ta amince ya zama kamar a sukuturi da ta amince cewa a ci gaba da shigowa titin
to sai wannan shi kuma yake cewa malam shi ne yana gyaran mota to sai suka yi cinikin gyara kafin ya ga motar da za a kama gyaran to bayan da aka kawo ta sai ga gyaran kudin ba zai isa ba kuma sai riga sun shirya kafin a kawo ta shine yake cewa malam zai iya cewa kara masa kudi ko kuwa haka dole zai yi aiki
to a kaida ijara ce ala amalin ijara ce akan wani aiki da za ka yi wa mutum ijara takan za ka baka haya na kaya abin na gida ko na mota ko na abin hawa ko na wani abin amfani ko kuma a yi ijara da kai jinga da kai akan za ka yi wani aiki iri kaza in ka yi za a biya ka wannan duk babin ijara ne ita kuma ijara ba a yin ta akan abin da ba a san ko me ba kamar misali ka zo ka ba mutum ne gida haya amma bai ga gidan ba bai da sifar gidan bai san ya yake ba ku kulla cinikin haya da shi a ka'ida ko dai ya zamana ya gani ko kuma ya zama sufin ya zama yana da sifarsa a ce gida ne da yake unguwa kaza a unguwar kuma gida ne akan misali a ce akan cross ko tsakiyar gidaje sai yana da ɗakuna kaza ɗakuna uku gari shi yana da ban ɗaki kaza yana da falo kaza yana da kaza yana da kaza ya zama yana da sifar inda gida misali ya zanto a cikin unguwa ta masu hali ba daidai ke cikin unguwa ta talakawa ba haka ne gidan da yake kusa da wasu marafin wasu facilities na gwamnati misali akwai makarantar firamare akwai sakandare akwai asibiti misali akwai police station ba daidai ke da gidan da yake babu waɗannan abubuwa akwai masallaci ga masu addini ce gida kusa da masallacin juma'a ko babban masallaci zai sa wani yin sha'awar gida to dole ne ya zamana in ba a ganshi ba to a bada sifarsa haka nan in aiki za a yi wa mutum ya a bashi a fadi irin sifar aikin da ake so aiki zama na aikin da zaka yi gyaran da zaka yi masufin fitsin ba misali a ce taya ce ta yi faci zaka yi mata faci to kaga in faci ɗaya ne ka san kuɗinsa in faci biyu ne ka san kuɗinsa amma dai faci amma kawai ba a ce maka mota ta lalace ba ta ki tashi kuce wannan ijarar tun daga farko ma ba ta yi daidai ba an yi sabu sabai an samu kaucewa shari'a sannan kuma ita ijara yayin da aka yi ta kana cancantar wannan kuɗin da aka baka ne bayan ka yi abu akwai wanda abubuwa ne daban-daban-daban za a yi za ka iya yin abubuwa goma ne ka yi guda biyar da kai biyar ba ka kuɗin biyar ka cancanta saura biyar ba ka cancanta wasu malamai suna cewa za a iya baka kuɗinka kafin ka bi aikin kuma suna cewa kamar hanafiya suna cewa ana so ka bari sai ka gama aikin sannan a baka to amma ba za ka cancanci kuɗin ba sai ka yi aikin da ake bukata kai saboda ka tun farko a yi da kai a wanda kan za ka yi gyara amma ba ka san gyaran da za ka yi ba ka san yaya yake ba kawai da an ce mota ta ya lalace za ka gyara ka ce zan gyara ta a kasa to kaga wannan shekaran kansa da shi wanda kuka yi da kai duka kun kauce wa tsarin da shari'a ta sanya na ijara kuma kuɗin ba daman ba kama cancance shi ba tunda ba kama yi aikin ba saboda haka sai ku dawo kai da shi a ce to yanzu na zo na ga aikin da can gaskiya ba bisa tsarin musulunci ba kai don gudun daman wani wani ake gudu saboda haka yanzu na ga aikin kuma aikin nan zai ci kaza zai ci kaza zai ci kaza in ya gara ma kai masa in gara ma bai dauki kayan sai ka na gama
sai wannan shi ne kika mana tambayar sai ta ce miji ne duk sanda suka samu matsala da matarsa sai yake ce mata sarba kawai idan ta shine to abin yana damu mata shin ya matsayin zaman sa a wannan yanayi
to tun da ga matarsa illa iyaka dai kawai da matsala tsakanin su shi a shiri yake ko wani lokaci ma auren ya rushe ita kuma abin yana ba ta damuwa zan cewa kamar baya kamar bai damu da ita ba saboda haka kokari za su yi su sasanta kansu kuma shi ya gujewa fadar kalmar rabuwa kalmar rabuwa ba ta da daɗi ita rabuwar ba san ta ake ba ballan tana a rika fadar ta ko da yaushe aka samu matsala ba wai duk matsala ba ta da magani ba sai rabuwa ba haka ba ne matsaloli da yawa suna da magani ita rabuwa shi ne ƙarshen abin da za a iya fada na kawo ƙarshen matsala ita ce rabuwa amma ba wai ita ce farko ba ita ce ta biyu ba ta ce uku ba saboda haka akwai hanyoyin yadda za a shawo kan matsala suna nan da dama a daina faɗar maganar rabuwa ɗin ba daɗi ne dai ba
to sai wannan ita kuma take cewa malam a musulunci menene matsayin macen da ba ranar girkin ta ba idan abokiyar zaman tana tare da mijin su take naɗewa bakin ɗakin tana sauraron abin da suke tattaunawa da ɗaya matar ta sa
to ba ya halatta mutum ya kasa kunne yana sauraron hirar mutanen da ba sa san ya ji abin da suke faɗa ko ba mata da miji ba wasu wanda kake tare da su suke tattaunawa suka ga alamar sun kebe gefe ko kuma sun ƙara nisa da kai don ba sa san kin da kake cewa to haramun ne ka yi talabi har ka ji abin da suke faɗa nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man yastama ila hadithin qaumin wa hum lahu karihun aw yafirruna minhum subba fi udhunihi al-ana yawm al-qiyamah hadisi ne sahihi yana cikin Bukhari da Muslim bisa Abdullahi da Abbas Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya kasa kunne ya saurari tahirar wasu mutanen da ba sa so ya saurara ko suke nesa nesa da shi kai ya ji amma ya kasa kunne sai da ya ji Annabi ya ce to ranar gobe kiyama za a zo dalma wato ruwan dalma a kunnensa ranar gobe kiyama daga wani azaba ce ba karama ba wannan yana nuna cewa wannan laifin yana cikin kaba'ira duk laifin da aka faɗi irin wannan azaba da narko a kansa to yana nuna cewa yana cikin kaba'ir manyan laifin kuka saboda haka ba daidai ba ne mace ta rika kasa kunne ko har tana laɓe don ta saurari abin da kishiyarta take tattauna da mijinta a ɗaki su kaɗai wannan haramun ne duk mai yin wannan tana cikin haɗari hadarin ko shi ne azabar Allah da take jira ta in ba ta tuba ba shi ne a zuba ruwan dalmar wutar jahannama a cikin kunnuwanta da lambobin kiyama.
wani take cewa malam mutum ne yake da mata biyu da shi da amaryar guri daya suke aiki wanda wasu lokutan suna kwana a gurin aikin kamar biyu ko kuma har zuwa hudu shi ne take cewa shirin yaraban kwanan zai kasance bayan sun dawo garin da uwar gidan take za a rama mata adadin kwanakin da suka yi gurin aikin ne ko kuwa za a ci gaba da lissafi na kwana biyu da aka saba
to irin wannan sai dai a zauna a yi yarjejeniya ko a yi wata maslaha tsakanin mijin da ita matar da ita waccan ta rabe na dangane ta ka'ida miji in ya riga ya yi tafiya ya tafi wani guri ko da matar sai ta ko ba da matar sai ta ya tafi wani guri in ya dawo to yana da damar ya sake rabon kwana daga farko yana da damar ya sake rabon kwana daga farko bayan ya yi tafiya da matar sa da uwar ko suka tafi haji bayan sun dawo to yana da damar ya fara shiga ɗakin wacce yake ko da wacce suka da tare ko kuma wata daban daga cikin matarsa wannan shi ne abinda malamai suke faɗa mutum ya dawo daga bulaguro to yana iya fara daga inda yake so to wannan ba lalle ne ya yi wa kowace mace daɗi ba musamman ita wannan cikin wata tana aiki a inda yake aiki saboda kaga suna haɗuwa to ita kuma tana gida in ya dawo wataƙila ce kuma zai raba musu kwana saboda yanzu kamar ya dawo daga tafiya ne za su ji ba daɗi a shari'ance mai laifi ba amma kuma a samu kyakkyawan zamantakewa suna iya zama su fitar da tsarin da zai tafi a kansa domin wani duk abubuwa ne da ake duba maslaha ga zamantakewar ita kanta wani lokaci mutum yakan saukar abin da yake haƙƙinsa don a samu haɗuwa a samu fahimtar juna saboda haka shi idan mutum ne mai son ya ga cewa duk waɗannan abubuwan ya kawar daga cikin iyalansa an samu fahimtar juna shi da iyalansa da su matan su kansu sun samu fahimtar juna abu ne mai sauƙi zauna a yi idan muka fita aiki tare muka yi kwana biyu uku muka dawo kuma kwanakin ki ne wannan abu ne mai yana da kyau a yi su yi irin wannan yarjejeniya ko kuwa in na dawo zan yi sati ɗaya kwana bakwai to ke zan yi miki kwana hudu ita ne mata kwana uku ko kwana shida zan miki hudu mata biyu yana dai suka samu suka yi wata yarjejeniya a tsakiya amma haka in ya raba kwanan a tsakanin su ba laifi ya yi ba
tun ta ke tamalan tambayar ta ce menene ko kuma ita ce da mijinta ya kasance baya sallah kuma yana azumi yana bin bokaye domin ta kan ganshi da layama shi take tambayar malam ya mutun aurenta da shi yake ita kuma ta ce tana yin sallar tayi yayi sallar amma yaki shi ne take tambayar me ya kamata ta kuma ya matsayin auren su
to babban abu shine wanda kuma za ta iya shaidawa shine maganar sallah wannan magana ne na bin bokaye tana iya yiwa zama gaskiya tana bin bokaye din kila ta gan shi kila ta ga wasu kayayyakin bokan jama'an sa tana iya yiwa kuma ya zanto hasashe da take yi laya kadai ba ta nuna cewa yana bin boka ba boka ba wai shine wanda yake ba da laya ba amma zaman allo suna ba da laya ko da ba zan bokan shi so lalle ne dan an ga laya ce na zan boka ba amma rashin sallah ba dole abin da za ta iya sani da take tare da shi za ta ga asuba ta yi za ta ga wata kila ranar hutu ne ko ba fita kasuwa ba za ta ga dan ma'aikaci ko ba da dan kasuwa ne bai je kasuwa ba za ta ga azhar ta yi da asar ta yi za ta ga ba ya yi ko wanda ba zai yi to kuma wani anan hadari ne ke a ce baya sallah a ce baya sallah so mutumin da baya sallah ma ne sai ta kanta ma su ne da yawa da cikin tabi'ai magabata su ta hukunta ta ga musulmi ne annabi sallallahu alaihi wasallam bai da rajulu bai da shirki ko kuma tarku sala al ahd alladhi bainana wa bainahum as salah man taraka faqad kafar haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa abin da yake katanga tsakanin mu da kafirci shine sallah yan uwantaka mu tana cika da ta hanyar sai da sallah bai tabu wa qamu salatu wa atu zakat fa ikhwanukum fi din yana mai cewa in suka ƙi sai da sallah ba ya kuku ba ne ba addini saboda haka akwai hatsari in ya zato ba ya sallah kuma in ya tabbata har ila yau yana zuwa bin bokaye shi ma wannan to ba adali ne saboda ɗaukan haƙoƙin Allah ne ya bayar wa wasu wanda aka ce kada ya kuskure ya je gurin su ko da ma ba zai yarda da su ba kada ya haka to ballantana kuma ya zama ya yarda da su har suna masa wasu abubuwa na yarda to mutum ya zanto mata ta san mijinta baya sallah to zama da shi wannan bai halatta ba bai halatta ba gurin wasu malaman ba auren su ya baci laka saboda suna ganin ya bar musulunci to koda ba a hukunta masa barin musulunci ba kan wasu to zama da shi din baya da alheri ko kadan saboda ana zauna da mijin da ake ganin za a amfana zama da shi sannan zuriyar da za a samu tare da shi za ta zama zuriya ce ta kware ta gari za a samu uba mai yi wa ƴaƴansa tarbiya amma in ya zanto alalace yake haka har ta zanto tsakaninsa da ubangiji babu wannan alaƙar ta yanke to bai halatta ba su cigaba da zama da shi haka ba.
Ta sunan take ce malam mahaifiyar ta ce ta yanka kasarta da take kiwo ta yi miya. To da yan uwanta suka zo sai ta ce a kai musu wannan naman tunda su baki ne to shi kuma ta ce mahaifinsa sai ya yi fushi da ita akan hakan. Shi take da bai malam shin tana da laifi a nan?
A dan ta ba yan uwanta naman kazanta ba ta yi laifi ba kazanta kazanta ce amma saboda zamantakewa sai ta kula cewa shi ma wataƙila ya gani ya yi sha'awa ta yi rukucin da ta yanka kazanta ta dafa gaban idansa da aka yi komai ya riga ya sa rai sai ta ɗauka ta kai yan uwanta ta hana shi. Dole ya bace ne ɗabi'a cika mutum ita kuma da sai ta ɗan ebin masa dan ba ta ba su ba za su bata rai ba su da lalle ne ba sun san cewa ta da kaza ba kuma ta ce ta mijinta ne ba su idan mai ba ta ba su kayan abincin mijinta ba da ta dubi daɗaɗawa mijin nata ya fi ta dubi daɗaɗawa su waɗanda wanda ta da kazan da ta yanka amma kaza ta ce kuma ba hara ba laifi ta yi ba don ta ɗauki kazan ta ba wa wasu ba mijinta ba a cewa ta yi laifi amma kuma yanzu ga shi abin da ya haifar da a ce ba ta yi haka ba da yana da kyau in tana da halin za ta sai wata kazan ta yanka masa ta lallashe shi ta ba shi to ta yi hakan saboda samu a zauna lafiya.
To sai wannan shi kuma yake ta malam tambayar sai ta ce menene tsanani a addini kuma ya hukuncinsa yake domin menene kuma alamomi ko ɗabi'un wanda yake da tsanani cikin al'amuran addininsa.
To kalmar tsanani a addini kalma ce da kulalliya ƙarƙashinta akwai kashe-kashe da yawa tana da ma'anoni daban-daban mutane daban-daban za su yi amfani da ita kowa kuma da akwai abin da yake nufi. Wani zai ce tsanani a addini yana nufin ka ɗauki abin da ya fi ƙarfinka ka ɗau abin da ba za ka iya yi ba kamar mutum ne ce shi kullum zai tashi ya yi ƙiyamul layli zai yi sauka ko zai yi izo 30 ko zai yi izo 20 alhalin kuma ba wanda yake iya yin wannan ba ne kaga ya ɗauki abin da ba zai iya ba ko mutum ya ce shi kullum zai yi siyamu da abu ko ba wanda zai iya wannan ɗin ba ne a yadda aka san ta zai asa mutum ne ba da zai yi wa ya sa kan shi wannan ko ya ɗauka ya ce shi kullum zai sadaka da kuɗi kaza kuma ƙarfinsa bai kai ba. To wanda ya ɗaukarwa ya tsananta wa kansa wani abu a addinance ba halamu ba haramun ba ne in ya yi amma kuma ya ɗora wa kansa abin da ya fi ƙarfinsa shi ne abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khudu min al-a'mali ma tutiqun fa inna Allaha la yuhibbu hatta tabanna ku ɗauki aikin da za ku iya yi Allah ba zai kosa ba sai ku ne za ku kosa. Saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ahabbul a'mali ila Allah yabluwu wa in qalla ka ɗau aikin da za ka iya yin shi akai ko da kaɗan ne ya fi so zuwa wurin Allah saboda ka zo ka ɗauki abin da ba za ka iya yi ba kuma ya ce halakal mutanatti'un waɗanda suke masu tsanantawa da wuce iyaka sun halaka ne Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna hadha ad-din yusuf walan yushadda hadha ad-din ahad illa qalabahu ad-din ya da sauki ba wanda zai tsanantawa kansa cikin addinin sa ya rinya yi shi. To duk kaga wannan tsanani ne da wannan ma'anar mutum ya ɗauki aikin da ba zai iya a addini ce to yana da tsanantawa a addini akwai tsanantawa a addini mutum ya wuce iyaka ma'ana ya jajibo wasu abubuwan da ba addini ba ne da su addini yana yi haka mutum ya zo baya ga sunnoni na rawati da wayi sai ya ɗauko wata nafila mai raka'a 2000 ya ce an bashi wata nafila mai raka'a 2000 wani tsanani ne mara kan gado shi ne al-ghuluwu fi din la taghluu fi dinikum kada ku wuce iyaka iyyakum al-ghuluw kada ku wuce iyaka shi ne ka kawo wani abin da ba ma a sa ka maka ce za ka yi shi inda Allah ya faɗi ahlul kitabi wa rahmaniyatin tad'uha ma katabnaha alayhi da rahabaniyancin da nasara suka kirkiro wanda ba mu wajabta musu ba ba mu ma sa su ba sai mutum ya hana kansa ci mai dadi ya hana kansa sha mai dadi ya hana kansa zama guni mai kyau ya shiga cikin daji kebe kaurecewa mutane ya rika rayuwa da dabbobi da tsirrai yana cin kayan marmari ko haka dai zai rayu wannan Allah bai rubuta musu wannan ba to wannan dai shine alqulu shi ma kaga sunan shi tsanani amma abinda mutum yake tsanantawa kansa da shi ba ma addini ba ba ma Allah ne yake ai ba ba annabi ne yake ai ba to kaga wannan shi ma zai kai shi tsanani a addini akwai kuma wanda zai zanto shi addini ne baya so saboda ka in ya gama su yin addini ya ga mutum yana kiyaye salloli akai akai sannan ka kira sallan zai zama yana sahun gaba zai bar kabbara harama ta wuce shi ba in ya ga wani abu na haram zai kokarin kauce masa ya ga wata sunna zai kokarin dafaka sai ci kafi tsanani a addini shi wanda yake ga masa wannan shi ya kira abin tsanani amma shi ne addini shi ne kusantar Allah shi ne ƙara samun yardar Allah subhanahu wataala annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi kursi Allah yana cewa ma taqarraba ilayya abdun bi shay'in ahabba ilayya mimma iftaradtu alayhi wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu saraka bawa zai ta kusantar ubangiji da nafilu har sai Allah ya so shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana tashi ya taraka wai cikin dare har ba sa tarka da tsayiwa ashar ya rasulullah ka sauka ka tace afala kun abdan shakura to a gurin wancan mai kiran tsanani shi a gurin sauran duk masu tsananta kansu masu tsanani ne a addini in kaga wani abu da kyau ka ce abin nan baya da kyau bai kamata a yi shi ba ce kafi tsanani a addini in kaga wani abu mai kyau kai kwadantarwa ya kamata a yi kaza a kaza ce kafi tsanani a addini to kaga wannan tsanani a gurin shi mai fadar sa ne tsananin amma shi wani abu sa addini ne shi yasa za ka kalma ce wacce take da fadi take iya daukan ma'anoni daban-daban ya danganta da mai fadar ta da a inda ya fadi ta a lokacin da ya fadi ta saboda za ka ga makiya addini wanda ba sa son addini to duk wani mai addini a gurin su tsananin addini tsananin kishin addini in ka bibiya ma wata kila ba ma a cikin masu addinin ma shi mai sassauci ba ga kasashen yamma kasashen turawa din nan ba ta ga wata saura dan kwali a ya dan kwali ne ba kanta shigar ta da sauran dogon wando ne amma sai ga cewa nan mai tsauran ra'ayin addini shi ta ki barin kanta abu shi wannan rufe kan da dan kwali shi ne tsanana ta shigo cikin musulmi ko ya ce wannan rayuwar ce idan kaga ba ta wata sa hijabi ba ce matan nan da ba ta sa hijabi sai ga wace ai matan nan ce da ba ta sa hijabi saboda shi da jaga ta sa dan kwali su a can gurin ta da gun su tayi tsananin addini a nan kuma shigo cikin masu addini suna sa hijabi gurin burin ta ga ta bata da bata kula ba da addini sauraka su a gurin su duk kiyaye wani abu na addini kana da danka kana kokarin ka bashi tarbiya ta musulunci da kai shi gurin makaranta yana haddal alqur'ani ce ya fi tsananin addini to kaga kalmar tsananin addini ita karan kanta kalma ce wacce ke ne mai kamar danku kowa yana iya canta iya yadda yake so sauraka tana iya zama ta fito daga bangaren da take mai kyau ce kamar yadda aka fara bayani za ta zama kalmar tsananin addinin ba za ta zama ya koce
to ne ke ta malam tambayar sai ta ce mutum ne ya je wurin dubiyar mara lafiya wanda ba musulmi ba yana iya ce masa Allah ya bashi lafiya irin yadda ake duba musulmi
to bai ta yi gidan da ya bayyana ba zai ce masa Allah ya bashi lafiya bai je gulma ya je ko kuwa ya je ya yi shamata ne ya yi Allah ya kara saboda ka shi ma wanda ba musulmi ba kana iya roƙa masa lafiya kana iya roƙa masa lafiya kana iya roƙa masa duk wani abin da kake iya roƙa kanka na amfanin duniya wataƙila wannan ɗabi'ar da za ka yi tare da shi ta za ta ba shi sha'awar ma addinin naka ya ji cewa shi addinin naka yadda waɗancan suke ce maka mai tsauran ra'ayin addini shi ma kai ba haka kake ba gashi duk da kai ba shi ba musulmi ba ne amma ya yi rashin lafiya ka zo ka duba shi ka yi masa addu'a da fatan Allah ya ba shi lafiya ƙila wannan ya sa ya abin nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya je har gida ya dubo wani yaro da yahudi ne annabi ya ce to ka musulunta mana yaron yana son ya musulunta yana kallon babansa ya ji nauyi babansa ya ce kawai ka yi wa annabi abulkasim da'a tunda yaron ya kalmar shahada kaga zuwan ya yi amfani da ya ce ba zai je ba bai hude ne kaga shi kenan haka zai mutu cikin kafirci annabi ya fito yana cewa na gode wa Allah wanda ya kukutar da shi a sanadiyata ce alhamdulillahi alladhi najjahu Allahu minan nar najjahu Allahu bi minan nar ina yi wa Allah godiya da ya kubutar da shi daga wuta a sanadiyata. Saboda haka babu laifi dan kaje ka roƙa masa Allah ya ba shi lafiya. Kamar duk bai da lafiya ne kana asibiti kana likita ya zo. Sai ka nashi magani. Ka ce ka ba shi magani ya warke. Saboda haka ba shi magani kamar da kake ba da uwanka musulmi. Zaka yi treatment din sa kamar da zaka zaka yi wa dan uwanka musulmi.
Tuma Allah ya saka alkhairi. Masu sauraron mu da kallon mu duka duka da wannan muka ka karshen shirin a wannan mako, sai dai kuma za ku yayi kuma da sakonnin tambayoyin ku ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar 0703-6-4-1-4-5 ko kuma cikin adireshin email na fatiyarrahma@yahoo.com da kuma shafin fatiyarrahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. A madadin shehi malamin namu Professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jalimi, babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da Kenan Kano, wanda ke bamu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin. Anas Idris Hassan ne kasance tare da ku, nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi.